a yau Asabar, kasar Faransa za ta fuskanci zanga-zangar neman sauyi a tsarin pension na kasar, wanda zai mayar da mafi karancin shekarun retire daga 62 zuwa 64.
To kanin labaran kenan. Yayin da ƴan Najeriya ke cigaba da fuskantar rashin sanin makomar sabon tsarin kuɗin kasar da ya jefa mutane cikin ukuba, shin kotu za ta iya magance wannan matsala?
Kotu bata jingine wannan umarni ba, amma dai an gabatar da bukata ta jingine umarnin, kuma na ita ce ake tunanin a saurara 15 ga wata. To kaga idan kotu ta yi umarni bata jingine umarni ba, to haƙƙi da al'umma shine haƙƙi da ga umarnin kotu.
A bangaren zaben Najeriya mai zuwa kuwa, masana na ƙara nana ta muhimmancin hada muhawara tsakanin ƴan takara masu neman mukamai dan baiwa ƴan ƙasa damar sanin wanda ya dace da su.
Kaga dole a buƙaci gidajen jarida da radio da television, kuma waɗannan gidajen su yi ababen da jama'a za su fahimce su.
Sai kuma shirin a dawo lafiya nan ba ya kuma kere, da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su a ruku ke aiko mana ta email. To amma fa duka sai mun fara shan labarin duniya.
Yanzu sai a gyara zama a saurari labaran bi da bi. Yayin da ake dadda gabatowar ranar farko da Rasha ta mamaye Ukraine, Rasha na fuskantar wani zaɓi mai wuyar gaske, a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a rahotonta na leƙen sirri da take fitarwa kullum. Ƙungiyar Wagner ta sanar a farkon wannan mako cewa dakatar da shirin ɗaukar fursunoni da ke ba wa Rasha sojoji a Ukraine. Ma'aikatar Birtaniya ta ce yanzu Rasha na fuskantar zaɓi mai wahala. Ma'aikatar ta ce a yanzu dole ne Rasha ta yanke shawarar ko za ta ci gaba da kare sojojinta, rage manufofinta, ko kuma ta kawo wani sabon tsari. Ma'aikatar ta kuma ce sha'awar fursunonin na yi wa ƙasar hidima a Ukraine da alama ta rabu, yayin da hakikanin faɗace-faɗace da ake yi a Ukraine yake tasiri ga fursunonin. Wani abu mai yiwuwa a yunkurin dakatar da ƙoƙarin ƙungiyar Wagner Group shine ƙarfafa hamayya kai tsaye tsakanin ma'aikatar tsaron Rasha da Wagner. A halin da ake ciki kuma, Fadar White House ta sanar jiya Juma'a cewa shugaban Amurka Joe Biden zai je Poland a ranar 20 ga watan Fabrairu domin ganawa da shugaban kasar Poland Andrzej Duda da kawayen kasashen gabashin Turai. Kasashen kubutar da karin mutane a Turkiya da Siriya waɗanda suka makale a ƙarƙashin baragwaje kwanaki hudu bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 da wata mai ƙarfin maki 7.5 na ci gaba da dusashewa, amma a jiya Juma'a an fitar da wasu da suka tsira daga wani kango a lardin Hatay dake kudancin Turkiya, ciki har da wata mace da ƴarta ƴar wata 6. Jami'ai sun ce adadin mutane da suka mutu sakamakon girgizar ƙasar mai ƙarfin gaske da ta afko akan iyakar Turkiya da Siriya a ranar Litinin ya zarce 24,000, wanda hakan ya zama bala'in girgizar ƙasa mafi muni a duniya tun bayan girgizar ƙasar da igiyar ruwa ta tsunami a shekara ta 2011 da ta kashe kusan mutane 20,000 a Japan. Jiya Juma'a, shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ziyarci lardin Adiyaman, inda ya amince da cewa gwamnati za ta iya ɗaukar matakin gaggawa kan girgizar ƙasar da aka yi a wannan makon. Ko da yake a yanzu muna da mafi girman tawagar bincike da ceto a duniya, amma gaskiya ne cewa kokarin aikin ceton baya sauri kamar yadda muke so, in ji shi. Erdogan ya aina kwanaki 7 na zaman makoki a ƙasa da kuma dokar taɓaci na watanni 3 a larduna 10 da girgizar ƙasar ta shafa kai tsaye. A yau Asabar, kasar Faransa za ta fuskanci zanga-zangar neman sauyi a tsarin pension na kasar, wanda zai mayar da mafi karancin shekarun retire daga 62 zuwa 64. An sa ran dubun dubatar mutane a fadin kasar za su halarci zanga-zangar. Yan majalisar Faransa sun fara tattaunawa kan sauye-sauyen da ake shirin yi a wannan makon. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce sauye-sauyen suna da muhimmanci don kiyaye tsarin pension na kasar.
To nan ba da jimawa ba, Madina za ta dawo da ƙarshen labarin duniyar, amma kafin nan, jiya Juma'a ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagorancin majalisar ƙasa don duba shirye-shiryen zaɓe da tsaro da kuma matsalar sabon tsarin canjin kuɗin ƙasar ya janyo. Tun farko dai wasu gwamnonin Najeriya sun shigar da ƙararraki kotu don neman hanyar fita ga wannan matsala ta rashin kuɗi da ake fuskanta. Bayan kammala taron ne, wakilin Umar Faruk Musa ya tattauna da ministan shari'a Abubakar Malami akan matsalar canjin kuɗin da hanyar warware matsalolin.
yana ganin tsarin zai kawo sauki game da amfani da kudade domin canza tunanin al'umma. To kuma yayi jawabi akan cewa ainihin hauhawar farashin kayayyaki ya sauko daga lokacin da aka shigo da wannan policy zuwa yanzu, wanda a sanadiyar haka yanzu kamar kila ka ce buhun shinkafa wanda yake 10,000 kila ya komo 10,000 ko iri-irin makamantansu. Ya bada misalai na wasu kasuwanni manya waɗanda farashi ya faɗo, farashin kayan abinci da farashin dabbobi da makamantansu. To a sanadiyar haka dai ya yi jawabi wanda ke nuna fa'ida game da wannan tsari, amma kuma an daidaitu akan cewa tsarin ya zo da matsaloli ta huska aiwatar da shi. Kamar ana ganin cewa mutane sun shiga cikin damuwa kuma akwai bukata na dauki matakai na ganin cewa an yi maganin damuwa wadda ta shiga mutane. To an kuma ittifaki cewa damuwar tana da nasaba da rashin wadatar waɗannan kudade a tsakankanin mutane, saboda haka an daidaito akan lalle-lalle shi gwamna ya dauki mataki na gaugawa na ganin da cewa an inganta samar da kudade tsakankanin mutane. Waɗannan dai su ne abu mafi ala muhimmai waɗanda aka tattauna da su.
Amma a zahiri ta bayyana cewa gwamna babban banki bai buga isassun kuɗin da ake bukata a Najeriya ba, ta yadda ba za a yi kuka da cewa ana shan wahaloli ba ko?
To abin da zai tabbata a zahiri shine akwai damuwa game da abin da ya danganci aiwatar da tsari. Wa'in ma ta huskar abin da ya danganci buga wadataccen kuɗi ko kuma ta huskar raba su ko wani abu makamancinsa. Amma dai ittifaki shine akwai damuwa kuma akwai bukatar a yi magani ita wannan damuwa.
To ana cewa shugaba Buhari zai yi wani bayani ko ƙarshen kila wa'adin da kotun koli ta bada ne na cewa za ta je koke-koke a 15 ga wata na wannan watan, ko kuwa akwai wani abu sabo da ake jin za a yi kafin ma 15 ga wata din?
To la kullu halin dai kamar da ka sani ita majalisa ga watan Council of State majalisa ce da ke bada shawara kan abubuwan da suka danganci mulki da gudanar da kasa, kuma sun ba shugaban kasa shawara. Amma ya hukunci na yanke aiwatarwa yau ko gobe ko kuma yanzu hukunci ne yake bance wanda hakki ne na shugaban kasa, kuma bai yi bayani akan ainihin yaushe zai dauki wani mataki ba ko zai dauke shi ko zai dauka ba. Amma dai abu bayyananne abu shi ne wasu daga cikin gwamnoni sun garzaya kotun koli, kuma kotun koli ta bada umarni na cewa a ci gaba da umarni da tsohon kuɗi tare da sabo kuma har zuwa 15 ga wata, wanda da ana cewa da ta kafa ta cewa za ta saurari kowane bangare. Odar da ta bayar ko umarni da ta bayar umarni da bangare saurari bangare guda, saboda an yi sun yi koken cewa akwai bukata ta sabaki na gaugawa daga bangaren kotu. Ta bibi gaugawa ta yi umarni kafin ta saurari abokan jayayya daga kowane bangare. An kafa sauraren jayayya a ranar 15 ga wata, kowa ya zo ya yi bayaninsa kafin ta yi hukunci.
Don haka
bayanan da kotu take yi la'akari da su har da ire-iren waɗannan da shugaban ya yi magana a kansu ta wasu umfani da alfanu da ke tattare da mas'alar da kuma makamantansu.
Amma dai a yanzu an gamtu kuma an bi umarnin da kotun koli ta gabatar cewa a ci gaba da amfani da sabbin kuɗin da tsofi kafaɗa-kafaɗa har 15 ga wata ko?
To ai kotu ba ta jingine wannan umarni ba, amma dai an gabatar da bukata ta jingine umarnin, kuma ana ita ce ake tunanin a saurara 15 ga wata. To kaga idan kotu ta yi umarni ba ta jingine umarni ba, to haƙƙin da al'umma shi ne haƙƙin da ga umarnin kotu.
Abubakar Malami kenan, ministan shari'a a hirarsa da Umar Faruk Musa. Ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labarin duniya.
Wani jirgin yakin Amurka ya harbo wani abu mai ban mamaki da ke ci shawagi a sararin samaniyar Amurka jiya Juma'a, bayan da shugaban kasar Joe Biden ya bada umarnin yin hakan, bayan an tabbatar da cewa abin na iya yin barazana ga harkokin sufurin jiragen sama na kasuwanci. A cewar ma'aikatar tsaron Amurka, Pentagon, lamarin ya fara shiga sararin samaniyar Amurka ne da yammacin ranar Alhamis, kuma rundunar sojin Amurka ta bi sawunsu yayin da yake tafiya a sararin samaniyar arewa maso gabashin jihar Alaska. Yana tsayawa a tsayin mita 12,000, wato kafa 40,000 kenan. Jami'an Pentagon da fadar White House sun ce jiragen Amurka sun tunkari abin, wanda aka ce girmansa ya kai na wata karamar mota, kuma sun tabbatar da cewa babu wani mutum a cikinsa. Kafin ɗaya daga cikin jiragen yakin F-22 guda biyu da aka aiki ya harbe shi daga sama da makamai mai linzami na gefen M9X. Jami'ai a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da kuma fadar White House sun kare matakin harbo wannan abu, suna masu cewa a tsawon mita 12,000 ya yi barazana mai ma'ana ga lafiyar jirgin farar hula. Da manema labarai suka tambaye shi a fadar White House game da faduwar abin, Biden ya ce kawai nasara ce. Jami'ai sun ba da cikakkun bayanai game da abin da aka harbo. A ɗaya ɓangaren kuma, jiya Juma'a gwamnatin Biden ta kare wasu kamfanonin shida na ƙasar China da ke da alaƙa da shirin balabalan leƙen asiri ga Beijing a cikin jerin waɗanda aka haramta wa fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje. Sabbin takunkumin na zuwa ne bayan fadar White House ta ce za ta yi la'akari da ƙoƙarin da ake yi na tona asirin manyan ayyukan sa ido na ƙasar China da ke barazana ga tsaron ƙasa da ƙawayen Amurka. Ma'aikatar kasuwanci ta ce kamfanoni biyar da cibiyar bincike guda ɗaya suna tallafawa ƙoƙarin zamanantar da sojojin ƙasar China, musamman shirye-shiryen sararin samaniyar sojin PLA da suka haɗa da jiragen sama da balabalan. Ganin yadda balabalan na ƙasar China ke yawo a sararin samaniyar Amurka a makon da ya gabata, lamarin da ya haifar da fusata a siyasance a Washington ya kuma janyo mayar da hankali sosai kan ƙalubalen da China ke nunawa Amurka da ƙawayenta. Hakan ya sa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken soke ziyarar da ƙasashen biyu ke fatan za ta daidaita dangantakar da ke tsakaninsu. Gwamnatin kasar Spain ta yi tayin baiwa fursunonin siyasa sama da 200 na kasar Nicaragua izinin zama 'yan ƙasa, waɗanda aka soko aka kuma kai su Amurka ranar Alhamis, in ji babban jami'in diflomasiyar Spain a ranar Juma'a. Ministan harkokin wajen kasar Jose Manuel Albares ne ya bayyana hakan ga kamfanin dillacin labarai na Savi Media bayan da aka sako fursunonin kasar Nicaragua 222 da aka kora daga baya zuwa Amurka. Bayan sakinsu, 'yan majalisar masu biyayya ga shugaban mulkin kama karya Daniel Ortega sun kaɗa ƙuri'ar ƙwace musu zama 'yan kasar Nicaragua, lamarin da ka iya daƙile shirin komawa gida wata rana. Amma tun da yake ina buƙatar a sauya kundin tsarin mulki, ana kuma buƙatar ƙuri'a ta biyu, amma abu ne da ba zai yiwu ba sai shekara ta 2024. A cikin hirar, Alvarez ya yaba da matakin da Ortega ya ɗauka na 'yantar da masu sukarsa a gidan yari, waɗanda yawancinsu fitattun 'yan siyasa ne da 'yan jarida da malaman addini. Wata kotu a Nicaragua ta yanke wa ɗaya daga cikin masu sukar Ortega, Bishop na Catholica Rolando Alvarez, hukuncin ɗaurin fiye da shekaru 26 a ranar Juma'a. Ƙarshen labaran duniyan kenan.
Madina Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga ofishin sashen Hausa na murya Amurka a birnin Abuja, Najeriya. Madalla. Ƙwararru a fannin kimiyyar sadarwa da aikin yaɗa labarai na ci gaba da bayyana muhimmancin rawar kafofin labarai a tsarin demokuraɗiyya, musamman ta shirya tarukan muhawara tsakanin 'yan takara domin bayo masu zaɓe damar fahimtar manufofin masu neman madafin iko a matakai daban-daban. A hirar da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari, tsohon shugaban tsangayen nazarin aikin jarida da sadarwa ta Jami'ar Bayero Kano, kuma shugaban jami'ar tarayya ta Kashere da ke jihar Gombe, Farfesa Umar Alhaji Fati, ya ce shirya zauren muhawara ga 'yan takara da wasu daga cikin kafofin labarai kan yi na ƙara inganta tsarin demokuraɗiyya a ƙasashe masu tasowa.
Yana cikin ɗaya daga ababen da ake fatan kowane gidan jarida ko rediyo za su yi, musamman a wannan lokaci da 'yan siyasa suke bidan shiga ofisoshi daban-daban. Na ɗaya, ba kowa ke zuwa filin campaign ba. Na biyu, ba kowa ke da dangantaka da wani 'yan siyasan ba. Na uku, yawancinmu kuma muna da katunan zaɓe. To ya za a yi mu fahimci waɗannan mutane, mu san ga irin aniya da suke da shi, ga halayensu. Kaga dole a buƙaci gidajen jarida da rediyo da talabijin, kuma waɗannan gidajen su yi ababen da jama'a za su fahimce su da irin kuma lafazi ko yarurruka da za a fahimci me suke ciki. To waɗansu lokutan 'yan siyasan su suke saya su biya su zo su yi magana, kuma idan mutum ya biya ba za ka zo ka tambaye shi tambayar da ba za ta masa daɗi ba, ba za ka tona masa asiri ba, tunda shi yake biya ga kuma abin da zai faɗa. To amma idan aka samo fili, za a kawo 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban. Abu ne da ya kamata a kowane jiha kowace gidajen television ko radio su yi organizing wani abu idan ma ba za su yi insa ɗaya ba. Kamar misali NTA da gidajen radio masu zaman kansu television masu kansu na jihan za su iya haɗuwa su kawo masu son zama gwamna, masu son zama senator, masu son mai a ɗauko jama'a kuma na waɗannan wuraren a zo a haɗa su a zo kowa ya faɗi nashi niyya kuma a tambaye su su ba da ansa ba siyasa ba ce ai siyasan akwai musu akwai gasa a ciki saboda haka tsoron me muke ji yanzu yawon campaign din nan in aka je ma minti uku an watse kuma cikin hayaniya ba ma wanda zai fahimci me ake faɗa an watse an gama ya zama kawai kamar taron hoto ne haka amma idan aka natsu haka aka zauna a natse ga wanda suke da ilimin abun ga su masu aikin ga su masu yi din a zauna a yi keke da keke kuma idan kai za a rubuta ajiye ka ce kai alƙawarin kaza bayan shekara 4 ko 5 zaka sake dawowa waɗannan mutanen suna nan a zo ga gaban jama'a ce maka to Ali 900 da so an so ka ce za kai kaza da kaza yau shekaru sun kai me kai ka cimma wannan alƙawarin ko baka yi ba abinda Hausawa kun ke cewa rana ba ta ƙarya
Prof na san kuna da geji na rawar da kafofin labarai ke takawa a fanni na ilimi cewa a bangaren demokradiya ta wannan siga idan aka kwatanta da wancan geji naku za a cewa an cimma wancan gejin ko kuma a dadan sauran tafiya misali
ai kullun duniya tafiya ake yi kuma kullun muna fatan ganin an ci gaba da inda aka yi da so akwai inda aka ci gaba inda akwai kuma inda dole mu nemi gyara saboda haka fata na shine kamun ai zaben nan mai yiwa a sauran jihohi ma za a yi ba ya kamata a ce yau yawan gidajen rediyoyi da muke da su a Kano su yi wannan abun an wuce nan
Farfesa Umar Alhaji a tattauna wasu da Muhammad Ibrahim Kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa a nan Washington karfe 10:17 na safe ga shirin mu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin hadawo lafiya zai ci gaba da tattaunawa ne da shugaban hukumar kiyaye hatsarin rayuwa ta kasashiyar jihar Ogun Ahmed Umar Yaldu wanda a yau za mu tashi ne daga inda bakon namu ke bayani akan yadda hukumar road safety ke inganta lasin tukin mota ta yadda ba za a iya buga na jabu ba ga dai bayanin nashi.
Ina mai tabbatar maka Hassan Umaru Tambol cewa lasin yanzu da muke bayarwa is foolproof fraud proof yana da wuya a yi jabin shi za a yi samun jabin misali ka gane ai wanda yake the same material ake yin shi suka yi ake wanda ake yin original shi ake yi amma once ya kasance ba a bi hanyar da ya dace ba aka karbi license din tour wallahi yana ga maka jabu ne saboda once license na ba a capture din shi ba a sashi ba ya cikin wajen aje bayanai na kasa yi ka gane to yake mu rusuti mu ne muke kosoya mu ne muke tattara wannan bayanan to once idan ba ya cikin wannan kundin na tattara wannan bayanan da driver license na kasa to wannan license ba jonin bane shi yasa ka ga ku abun nan account mutun zai bude a banki ko passport mutun zai na immigration da sauransu ko visa ko mene ne sai an ce ya kawo driver's license to saboda it can be verified easily ana ya tantance shi da an duba internet za a iya tabbatar wannan ilalle yana cikin kundi a kasa wanda na tattara bayanai na kasa saboda an bi hanyoyin da suka dace wajen karban shi to once ba mutum bai bi ba ya bi hanyoyin nan tiriyan har zuwa inda zai je ya zauna official road safety ya zauna a ɗauke hoton yatsu ne a ɗauke shi hoto la temporary license ya to a bashi to wallahi aikin banza na don ko miliyan ya bada an kai shi wallahi na bugi ne shi ne take za a gane sannan kuma ina so in gaya maka da kuma duk masu sauraron mu cewa a shi wannan license fanamu na road safety yanzu na Nigeria to ya samu karbuwa a kasashen duniya America tana cikin states da yawa America suna amfani da license namu da UK Canada European countries kasashen turai da yawa da Arab countries balena African countries suna amfani da suna karba wannan license namu idan mutum dan Nigeria je da wata kasar waje ya nuna wannan license din suna ƙara aikowa despite cikin su ga internet suna ƙara aikowa a hukumar Rosati ta ƙasa. Muna da foreign desk officer wato wanda yake mu'amala da kasashen waje to ya game da license to wannan ba license ne har ma su mutane ma kansu to idan suka aiko wannan request din to wannan da wannan bukata to wannan foreign desk officer shi yake processing sai through shi ogamon sai a bada ansa idan haka din ne wannan janin ne ko ba janin bane sai a aika musu wannan kasashen sannan kuma ta haka suke ba mutum nasu license idan ya kare sai mutum ya processing license din su cin saboda su tunanin su idan kasar mutum kasar ka bata baka license din ta ba dan me su za su baka nasu ko ba haka ba so shi yasa suke son a basu bayani a game da license din to sai abu na biyu kuma ba wai license ba har da driving history na mutum suna cewa a basu kamar kai yanzu misali Hassan Umaru Tambor ka je can America misali sai kai apply na license din su ko kuma wani any of their services ka gane ai to ka san su can suna bincike da kwakwaf sai su aiko su suna so a basu driving history na Hassan Umaru Tambor already ka basu driving license din ka ka basu number plate na registration number na motar ka to idan aka aiko mana mu kuma za mu sa shi search a wannan kundin adana bayanan namu to idan nan abe ku ta misali an taba kama ka da laihin kilan kai tukin ganganci ko ku a kai overtaking ko ku a kai tuki ba ta kasa seat belt ba da sauran su ko ku a kai bitin traffic light an tsaye da kai kake tsayawa to idan duk wannan abuyana akwai su wannan sa wannan license number din ka ko kuma wannan number motar naka ko kuma sunan ka ma idan akwai Hassan Umaru Tambol da duk zai kawo amma sai abi wadansu parameters kuma su a tantance eh kai ne idan dai aka tabbar yes gashi bayani ya fito sai mu ba su amsa cewa eh to lalle wannan ban Allah an taba kama shi rana kaza da wata kaza a kan laihi kaza rana kaza ga wata kaza an kama shi da laihi kaza to idan sun haga cewa kai wannan ho serial offender ne wannan bai jin magana ba shi yanayin madokokin kasa karan tsaye bai da tarbiya to wallahi ba su ba mutun license din su kuma in wani services ne mutun ke nema a cikin ba za su bashi ba so shi yasa haga mutane suna damuwa sosai ka san nan misali idan da nake misali mutanen nan wannan bangaren na kasa suna zuwa kasashen waje sosai so suna aiko da wannan request din sosai kuma wannan tuwa shi zuwa headquarters da sauran su kuma za a ga sun damu sosai akan wannan request din eh kwarai da gaske
banda irin kasashen turai irin su America Canada England America da dai sauran su haka wannan license tukin mota na Nigeria yana amfani a sauran kasashen Africa kamar Niger Cameroon Chad da sauran su
kwarai da gaske yanzu Niger misali lalazi ko ba wai ni sector commander misali nuna musu ID ka ina da uniform ina da waye wallahi in bada license ba su bari in tuki cikin kasar su wallahi zan da can ba za su bari in tukin mota ba sai mutum na da license din nan idan kana license din ka yes na Nigeria yes za su bari kai tuki saboda su can idan aka kama mutum bai da license to ba karamin tashi hankali bane
kunci mai tsanani
tsanani
to a gaida baba ya ko makeri
mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin bakon namu Ahmed Umar Yaldo shugaban hukumar Rosati shiyar jihar Ogun da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka baba ya ko makiri ne ke sallama da ku a huta lafiya kuma dawo lafiya
to a gaida baba ya ko makiri to kafin mu kan karanto mu kadan daga cikin ra'ayin da kuma sarauki aika mana ta email ga wannan sakon
al'umman Najeriya ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai na ƙara karatowa
yayin da miliyoyin mutane a kasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban kasa da gwamnoni da ƴan majalisu
zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata
sashen Hausa na murya Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan
batutuwan katin zabe
tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe
tsaro ga masu kada ƙuri'a
isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben
Alhassan Bala a Abuja
Baraka Bashir daga Kano
Babangida Jibrin a Lagos
Madina Dauda da ke nan Abuja
Isa Lol Ikara a Kaduna
da Husaina Muhammad a Maiduguri
da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya
za mu shiga lungu da sako danganin yadda zabukan za su kasance
za mu tattauna da masu ruwa da tsaki
da jin ra'ayoyinku
ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
To sakonmu na farko a yau ya fara da sallama yace dan Allah ku ga al'umma cewa kada su sake da tsaffin kuɗin da ke hannunsu su maida banki kuɗi mu zuba musu ido mu gani ko za su wada ta mu da sabbi daga ƙarshe muna fatan al'umma za su hanzarta sako daga kawo mai ruwa bajuga sai kuma sakonmu na gaba shi ma yace ya Allah wannan hali na kuncin rayuwa da gwamnatin babban bankin Najeriya ya sa mu ciki Allah ya kawo mana mafita sako daga wato kawo mai ruwa bajuga da Salim Muhammad Isa bajuga sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Shehu Adamu Rajau yace yau saura sati biyu zaben shugaban kasa da na ƴan majalisar kasa a Najeriya to fatan mu shine ayi zabe lafiya kammala lafiya kuma Allah ya sa waɗanda zamu zaba masu share mana hawaye ne ba masu sanya mu zubar da hawaye ba sai kuma sakon hadin gwiwa da ya fito daga Isa Lawan Girgir magajin wato magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya shi ma ya fara da sallama yace shawaran da majalisar kasa ta bayar a taron su shugaban kasa na babban bankin Najeriya ta kara azama wajen wadata jama'a da sabbin takardun kuɗin naira hakan abin ayaba ne matuka da ƙarshe matakin gwamnatin Arewa suka dauka na ci gaba da amfani da sabbin takardun kuɗin hakan bai dace ba
Yayin da ake dadda gabatowar ranar farko da Russia ta mamaye Ukraine, Russia na fuskantar wani zaɓi mai wuyar gaske, a cewar ma'aikatar tsaron Birtaniya a rahoton ta na leƙen sirri da take fitarwa kullum. Ƙungiyar Wagner ta sanar a farkon wannan mako cewa dakatar da shirin ɗaukar fursunoni da ke bawa Russia sojoji a Ukraine. Ma'aikatar Birtaniya ta ce yanzu Russia na fuskantar zaɓi mai wahala. Ma'aikatar ta ce a yanzu dole ne Russia ta yanke shawarar ko za ta ci gaba da kare sojojinta, rage manufofinta ko kuma ta kawo wani sabon tsari. Ma'aikatar ta kuma ce sha'awar fursunonin na yi wa kasar hidima a Ukraine da alama ta dagu yayin da hakikanin fadace-fadace da ake yi a Ukraine yake tasiri ga fursunonin. Hasashen kubutar da karin mutane a Turkiya da Siriya waɗanda suka makale a ƙarƙashin baragwazai kwanaki hudu bayan girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.8 da wata mai ƙarfin maki 7.5 na ci gaba da dusashewa amma a jiya Juma'a an fitar da wasu da suka tsira daga wani kango a lardin Hatay dake kudancin Turkiya ciki har da wata mace da ƴarta ƴar wata 6 jami'ai sun ce adadin mutane da suka mutu sakamakon girgizar ƙasar mai ƙarfin gaske da ta afko a kan iyakar Turkiya da Siriya a ranar Litinin ya zarce 24,000. A yau Asabar, kasar Faransa za ta fuskanci zanga-zangar neman sauyi a tsarin fansho na kasar wanda zai mayar da mafi karancin shekarun ritaya daga 62 zuwa 64. An sa ran dubun dubatar mutane a fadin kasar za su halarci zanga-zangar. Yan majalisar Faransa sun fara tattaunawa kan sauye-sauyen da ake shirin yi a wannan makon. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce sauye-sauyen suna da muhimmanci don kiyaye tsarin fansho na kasar. Wani jirgin yakin Amurka ya harbo wani abu mai ban mamaki da ke ta shawagi a sararin samaniyar Amurka jiya Juma'a bayan da shugaban kasar Joe Biden ya ba da umarnin yin hakan bayan an tabbatar da cewa abin na iya yin barazana ga harkokin sufurin jiragen sama na kasuwanci.
To madalla a gaishe ki masu sauraro da haka ne muka karkashin shirin namu na wannan lokacin sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 a ugwan Najeriya Niger kamar da Chadi zamu sake da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kamar koda yaushe za a iya shafukan mu na yanar gizo don sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata adireshin mu na voahausa.com yanzu a madadin Madina Dauda da Tijani ka muku shirin daga ofishin mu na Abuja sai kuma Dadi Balewa wanda ya hada shirin da bada umarni hadima da injiniyan mu na yau Mr. Sidrat Franklin daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai mun sake dawowa ashirin madadi assalamu alaikum